sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin guji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Baballa, al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. Fadar Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin ba zai halarci jana'izar Yevgeny Prigozhin ba, wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a makon da ya gabata. Shugaban dakarun Sudan General Abdul Fattah al-Burhan ya tafi kasar Masar a yau Talata, tafiya ta farko da ya yi wato zuwa wata kasa bayan barkewar rikicin Sudan.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirinmu na yanzu, ku ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumomi da ke kula da yanci rani da kasar Algeria ta koro sun bayyana damuwa bayan da kungiyoyin agaji suka dakatar da tallafin da suke ba su. Za kuma ku ji cewa matasa a Najeriya sun yunkuro domin samar da wata hanya ta rage dogaro da man fetur. Bayan nan za ku ji irin matakan da babbar mai shari'a a jihar Kano ta ce suna ɗauka don magance matsalar masu satar waya a jihar, waɗanda a wasu lokuta suke salwantar da rayuka.
Kuma mu matakin da aka ɗauka shi ne so ɗan kawo su ba za a dinga ba da sibeli ba. Yawancinsu ba da sibeli ba.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. Masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka yi wa matataken Idalia za ta jirkice daga ruwan sama mai ƙarfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau Talata. Tuno kuma mun jihar ta Florida suke ta aikewa da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankunan gaɓar teku da guguwar za ta ratsa ciki har da birnin Tampa.
This thing comes in at category 3. It's going to knock over trees, it's going to knock over power lines.
Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis kenan yake gargadin cewa wannan guguwa za ta zo da ƙarfi da ke mataki na uku, za ta kare bishiyoyi da tarakun wutar lantarki da sauransu, za kuma ta haifar da katsewar layukan waya. Yanzu aka an saka dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 46, an kuma umarci mutane da ke ƙananan hukumomi 21 da su fice daga gidajensu da ke kurmi su koma kan tuddai. Yayin da guguwar ke ci gaba da karatowa. Fadar Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin ba zai halarci jana'izar Yevgeny Prigozhin ba, wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama makon da ya gabata, watanni biyu bayan wani bore da yawa dakarun kasar. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov bai bayyana inda za a binne shugaban dakarun haya na kamfanin Wagner ba. Amma kamfanin dillancin labarai na Fotanka a kasar ta Rasha ya ruwaito cewa mai yiwuwa a binne Prigozhin mai shekaru 62 a wata makabarta da ke birnin St. Petersburg, wacce a nan ake binne manyan sojojin kasar. A yau Talata an ga 'yan sanda sun kewaye makabartar da wani kyalle wacce a nan aka binne mahaifin Putin. Shugaban dakarun Sudan General Abdul Fattah al-Burhan ya tafi kasar Masar a yau Talata don tattaunawa da takwarar aikinsa Abdul Fattah al-Sisi, wanda ita ce tafiya ta farko da General Burhan ya yi zuwa wata kasa tun bayan rikicin da ya barke tsakanin dakarun kasar da mayakan RSF a watan Afrilu. Wata sanarwa da dakarun Sudan suka fitar ta ce tattaunawa za ta taɓo batun halin da ake ciki a kasar da kuma hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A watan Yuli, shugaba Al-Sisi ya karɓi bakuncin wani taron ƙolin ƙasashen da ke makwabtaka da Masar, inda aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta a faɗan na Sudan. A baya an sha cimma matsayar ta dakatar da wuta, amma abin ya gagara.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar, hukumomin da ke kula da 'yanci rani da ƙasar Algeria ta koro sun bayyana damuwa bayan da kungiyoyin agaji suka dakatar da tallafin da suke ba su domin gudanar da ɗaukar nauyinsu, duk da cewa har yanzu ƙasar ta Algeria na ci gaba da koro 'yan Nijar da suka je ƙasar cirani. To sai dai sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar sun tilasta ma wasu kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa wajen ɗaukar nauyinsu. Ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana.
'yanci rani wanda kasar Algeria ta koro da suka je kasar domin samun abin sakawa a bakin salati sun samu kansu a cikin tsaka mai wuya
bayan da wasu kasashen duniya suka dakatar da tallafin da suke baiwa Niger
sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli hakan na faruwa ne sakamakon yadda kasar Algeria ke ci gaba da koro 'yan Niger kin daga kasar ko a baya-bayan nan sai da kasar ta koro wasu yara 'yan kasar Niger akalla fiye da 60 da suka je kasar Algeria rani abinda ake ganin zai dagula al'amura na daukar nauyin yanci ranin Ismail Tufa Ibrahim jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da kananan yara
an samu adadin yara 65 kin 65 din na koyi mata 27 da maza su ma 38 ko nauyin nan dai a yanzu dai da shike abubuwan ga yadda suke dai yanzu dai muna jira daga bangare ne sai mu gani yadda suka ce dai a lokacin da dai da shike abubuwan suna tahiya wannan batun doka yau ne su wannan alhamdulillah komai na tahiya daidai akan abin da ya koma harkar kula da su duka da har zuwa hakai su har gida dai ina saman dai a yanzu dai har yanzu dai ba mu same shi
tuni dai sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka kira kungiyoyin agaji da ke zaune a Niger na su dauki nauyin yan kasar Niger kin da kasar Algeria koro domin ceto su daga halin da suke ciki janar ibrabula ma shine gwamnan jihar agades yace ina so na san irin matsalolin da suke kawo tsaiko wajen daukar nauyin yan kasashen Niger kin da aka koro da kasar Algeria kun san yanayin da muke ciki a hali yanzu ba abu ne da za a iya magance shi a cikin kankanin lokaci ba abin da ya shafi mutanen da aka koro daga wata kasa musamman yan Niger ya kamata a ce waɗannan kungiyoyin sun dauki wasu daga cikin nauyin da ya rataya akan ku bai kamata a ce ku tsaya akan daukar nauyin yan kasashen waje da aka koro ba su ma yan Niger da aka koro daga kasar Algeria ya kamata a ce ku rika daukar nauyin su ana su bangare kungiyoyin agaji irin su hukumar da ke kula da bakin haure cewa OEM su yi na'am da bukatar da hukumomin suka gabatar musu na daukar nauyin yan ciranin Niger da kasar Algeria ta koro Azawa Muhammad jami'i ne a hukumar da ke kula da bakin haure
su bakin haure na Niger wanda ake maidawa daga Algeria OEM a lokacin nan ba dakanta bane dai kunni dan tsaya zamu ci gaba yanzu da bada abinci muna iya ci gaba kuma muna rufuna ma da suke nan ana nan ana sake su za a sake su dan saboda kama ma community saboda a ciwo kan matsala wannan wanda muke cikin ta wannan zarga zarga na bakin haure
Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
Agaida Hamid Mahmud nan gaba kadan a cikin shirin za a ji yadda wani matashi a Najeriya ya samu ta hanya ba ta dogaro da man fetur ba har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
to a yau talata aka yi zaman addu'o'i da jimamman mutuwar wasu sojojin Amurka uku da suka rasa rayukansu bayan wani hatsari da jirgin su yayi yayin wani atisaye a kasar Australia akalla mutum 100 ciki har da dakarun Amurka ne suka ajiye furanni da kendir a wajen taron addu'o'in wanda aka yi a birnin Darwin jirgin sojojin mai suna V22B dauke da sojoji 23 ya fado kasa a wani daji da ke yankin Melville yayin da ake wani atisayen hadin gwiwa wanda ya hada da dakarun Australia, Indonesia, Philippines, East Timor da Amurka lamarin da ya sanadin mutuwar dakarun uku sauran sojoji 20 da suka tsira daga hatsarin sun ji raunuka daban-daban yayin da ɗaya daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali kafin akwai wannan hatsari a ranar Lahadi jiragen sojin Amurka biyar ne suka fadi a tsakanin shekarar 2012 zuwa yanzu inda mutum 16 suka mutu a yau talata wata kotu a Pakistan ta jingina hukuncin daurin shekaru 3 a gidan yari da aka yanke wa tsohon prime minister kasar Imran Khan kan cin hanci da rashawa sai dai babu wasu bayanai da suka nuna ko za a sake shi nan take daga gidan yarin wannan hukuncin da babbar kotun ta bayar a Islamabad na zuwa ne bayan da kan yi daukaka kara kan hukuncin farko inda kotun ta ce an tauye masa haƙƙi yayin gudanar da shari'ar a farkon watan nan aka kama Khan mai shekaru 70 bayan da kotun ta ce ta same shi da laifin sayar da wasu kyaututtukan da aka ba kasar ta Pakistan tuhumar da Khan din ya sha musantawa hukuncin na farko ya sa hukumar zaben kasar ta haramtawa Khan tsayawa takara har na tsawon shekaru 5
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan da aka kara kudin man fetur a Najeriya, sakamakon cire tallafin mai da hukumomi suka yi a baya-bayan nan, jama'a da dama na daukan matakai daban-daban wajen lalubo hanyoyin da za su rage yawan dogaro da man fetur din. Wakiliyarmu Husaina Muhammad ta tattauna da wani matashi mai suna Muktar Muhammad da ke kawo sauyi ta hanyar nemo wasu hanyoyin rage dogaro da man fetur domin samun sauki.
Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta cire tallafin man fetur, al'ummar kasar suka shiga wani halin kunci sakamakon tsadar da man yayi. Lamarin da ya sa farashin komai ya yi tashin goren zabi a kasar. Lamarin da ya sa alatilas al'umma ke neman hanyoyin samun sauƙin rayuwa. Muktar Muhammad, wanda ya gano dabarar mai da injin samar da wuta da ke aiki da man fetur amfani da iskar gas, ɗalibi ne a jami'ar Maiduguri, ya kuma shaidawa muryar Amurka ya ɗauki wannan mataki ne domin sauƙaƙawa al'umma.
Abin da ya jawo hankali na shine tsadan rayuwar da mutane suke ciki. So kuma na jima da kallon abin a yanar gizo, yanayin yadda ake amfani da shi gas a madadin fetur, wahalhalu da mutane suke sha, shine na ce to bari ni ma in gwada na basira in gani. Duk da na gani ana yi ba ni ne karo na farko ba, alhamdulillahi inna hada yana aiki kuma mutane suna samun sauki ga rayuwa. Gaskiya cire tallafin mai ne yasa na karfafa dan ina gyaran generator, na fi shekara 10 ina aikin generator. So mutane suna amfani da fetur muna gani, so da fetur yazo ya tsada kuma ba za su iya tayar da generator su kwana da fetur ba. So amma akalla alhamdulillahi yanzu da aka samu aka haɗa musu gas suka fara amfani a madadin fetur.
Muktar Muhammad ya kuma bayyana cewa ba zai iya sanin adadin waɗanda suka yi amfani da wannan injin samar da wutar ba, da ya ce adadin mutane da ke amfani da shi na ci gaba da ƙaruwa.
Duk wanda ya haɗa yana ce dama tuntuni da shi in yake aiki.
To ko akwai hatsarin amfani da irin wannan injin?
Ai shi ko fetur, shi fetur din kan shi akwai hatsari, sai dai muna bin hanya ne na karewa kuma muna kiyayewa, sai Allah yake kare mu. Kuma shi gas idan yana aiki sanyi yake yi, ba ma abin da ya hada shi da temperature a ce wai zafi ya zo ya buga shi ko kuwa wani abu. So in aka samu leakage a jikin hose na generator, to ana iya samun gaskiya hatsari. So amma in an kula, hatsarin sai yana tattare da shi kadan ne gaskiya. Abin da gas na 5,000 zai maka, fetur na 10,000 ba zai maka ba. Abin da zan jawo hankalin matasa anan shine kada ka raina abin da kake yi da shi. Shi ilimi Allah ya gusura wa kowa nashi, baka sanin me Allah ya baka sai ka gwada. Kar mu kashe zuciya mu zauna mu ce koyo shi sai gwamnati ta mana abu.
Bright Jonah mai gidan abinci ne da shi ma yake amfani da wannan inji, yace sun samu sauki sosai da suka fara amfani da shi.
A rana muna iya kona kaman lita 8, lita 10, wanda zai iya kai getting to 5,000 to 6,000 naira daily. So in kai lissafi a wata ba karamin kudi bane, gas din zai zama of less issue. Abinda ya sa muka yi tunani akan wannan din, mun ga da cewa gaskiya muna spending da yawa akan petrol don tsadan mai.
A yanzu dai kukan al'ummar kasar shine neman gwamnati ta samar da mafita domin jama'a su samu sauƙin rayuwa. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Husaina Muhammad. To har yanzu dai muna Najeriya. Babban mai shari'a a jihar Kano DJ Abdu Aboki ta ce matsalar kwacen waya da yiwa kananan yara fyaɗe na daga cikin matsalolin da ke ciwa fannin shari'ar jihar Tuwo a ƙwarya. A wata hira ta musamman da suka yi da wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir, Justice Aboki wacce ita ce mace ta farko da aka naɗa a wannan mukamin, ta bayyana irin matakan da suke ɗauka domin shawo kan waɗannan matsaloli.
Mu amfani mu ne shari'a, laifukan kwacen waya da ake inna ya zama kafin dai wannan gwamnati ta hau. Gaskiya abin ya zama ma abin tsoro zance, saboda kusan an san area sun wanda kawai dama ba dama ma a bi su. Biyan mata yi to wannan ina cikin abubuwan da gaskiya mu yana da mu kwarai da gaske. To amma alhamdulillah da hawan wannan sabon gwamnati, su ma kansu sun ɗauki mataki. Cikin sabon commissioner police da ya shigo, shi ma kansa ya tsaya tsayin daka kan wannan issue din, kuma an fara samun sauki kwarai da gaske. Amma kuma ban da shi akwai kuma issue na fyaɗe na ƙananan yara. Wannan mun rasa yadda za mu yi tackling wannan, saboda gaskiya an jima ana da wannan matsalan a Kano. Sai ka ga yawancin kamar su 'yan kudu kesinsu na fyaɗe ba ƙananan yara haka ya shafa ba. Amma mu nan na mu arewa musamman Kano ƙananan yara 'yan shekara 3, 4, 5 wasu ma ba su iya ma iya bayani ba an su zo kotu ba da shi. To wannan gaskiya abu ne da yake damu mu kwarai da gaske. To kuma dai cikin iko Allah akwai sanda National House Assembly na Kano kanta ta gyara dokan abin nan laifin na wannan rape din aka ƙara abin nan ƙarfafa hukuncin da ya kamata a yanke wanda aka samu da wannan laifin. To kuma muna ta aiki dai da wannan dokar kuma dai alama dai kamar akwai sauki amma fa har yanzu akwai wannan
kenan ma yace wa killa hukuncin da ake yanke musu ne bai zafin da zai tsoratar da mutane har su daina waɗannan laifuka ba.
To ni dai ina ga kamar dai ba hukuncin bane saboda kin ga hukuncin an ce zaka daure mutum life kuma in fa ita dokar da ta gyara ma ita ainihin dokar fyaɗe din ta bada mafi karancin hukuncin da za a iya yankewa idan samu mutum da wannan laifin shine shekara 14. To kuma gaskiya ni a gani na dai ba mutum je kuma shedani ne za a ce ya riga ta ba za iya samun gyara a gare shi ba yawwa a ce akai mutum gidan yari shekara 14 ya fito kuma a ce bai lanin lesson ɗinsa ba to ai ka gani abu ne kuma za a ce wani abu daban.
To matsalolin masu satar waya su wani irin hukunci tun da dai abin ya ta kai suna kisa ko su karɓi waya ko su kashe mutum wani irin hukunci za a yi musu yanzu in an kama su wani domin a tabbatar an kawo ƙarshen wannan matsala.
Dama laifin ai either ko robbery ne ko armed robbery to kuma dama hukunci na nan a dokan abin nan ƙasa penal code ɗinmu kuma mu matakin da aka ɗauka shi ne so ɗan kawo su ba za a dinga ba da su beli ba yawancin su ba da su beli ba kuma idan haka aka yanke musu hukunci aka same su laifi aka kawo shaida ko ƙarin shaida a kansu to za mu za a dinga enforcing abin applying the full abin nan penalty na wannan laifin tunda yawanci ka ce ka kamar hukunci da ake wa aka tsumu doka ta tsara yanke laifuka kala-kala za a iya ba da wani lokaci a ce ga to ba za a iya yanke mutum hukunci da ya ƙasa da shekaru kaza ba ko kuma da ya wuce shekaru kaza ba wani yawanci irin wani life imprisonment ne idan kuma akwai ma kisa a ciki to dama ya koma culpable homicide ko kuma shi armed robbery din kansa ai akwai wanda yake is punishable with death idan ya yi resulting in death din mu dai a ganin mu ma matakin ma da su ka gaskiya yan sanda suka dauka ana kama su sosai yanzu da kuma mu kanmu kuma da cewa ba za a dinga ba da su beli ba to muna ga kaman gaskiya zai taimaka a samu saukin wannan abu.
Babbar mai shari'a ta jihar Kano DJ Abdu Aboki kenan a hirarta da Baraka Bashir. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafin intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sallade da ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi, yim kaɗan bayan ya sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayun da ya wuce. Ɗaya daga cikin jagororin shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa 'yan Dutse, ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayanin irin halin da manoman karkara da na birane suke ciki.
A rayuwar manoma na karkara har ma na birnin tana cikin tashin hankali saboda wannan tsadar man fetur da ta shigo, domin in banda Allah ya sa Allah ne yake ikonsa, to mu manoma da muke Najeriya ba musamman inda za mu sa kanmu ba. Tsadar rayuwar nan ku da ake ciki ta shafi kowa, kuma matsalar da muke ciki yanzu sai noman rani shi muke ta tunani. Noman ranin nan kuma ba lalle ne ba, dama ma ba zai yi ba
a kamar ya
ai ba zai yi ba in dai ba gwamnati ce ta hoɓasa ta tsaya ta sake duba irin halin da talakawa suke ciki domin ta taimaka ba, saboda abin ya kai inta litan mai mu a guraren mu 700 ake saya, kuma litan man nan in ka sa ta kankace mi ba shi da wani inganci ma.
Ai kuma an yi noma tunda wasu samma an ce an fara girbi wasu.
Noma damuna alhamdulillah duk mun fara girbi na gero. Duk mun fara girbi alhamdulillah.
Amma gero yayi kyau.
Gero yayi kyau. Duk amfani sun yi kyau. Mutane duk sun sare abinci ya sake koma tsada. Ya fi da. Shine muke roƙon mu hukunta da su higo cikin wannan tsari domin a sake tallafawa manoma. Fargabar da muke ciki dan an baka tallafi ka zo kai noma fargamar da muke na noman rani ai amfanin gonar wannan da kake ganin sa ai ba inda zai je dama yawanci ma yanzu da ake ciki a yi aiki ya zo rabi ma wasu sun cinye shi a tsaye suna zuwa gona suna yanka suna zuwa suna hanyawa suna ci a gidajensu saboda tsadar rayuwa da ake ciki manomi in banda Allah ya sa a cikin damuna muke to ai ba za a kai labari ba
a cikin damuna kamar gaga
eh saboda ruwan sama da Ubangiji yake baiwa kowa yake wadata kowa da gonakai da mai arziki da talaka amma in a ce misalin da nake maka inda rani ne zaka je ka ciri kudin ka kaje ka sayi mai ina kudin yake
ka sayi mai kai ban ruwa
ka sayi mai kai ban ruwa babu shi
dan haka akwai yiwar manoman ku bana ba za su yi noman rani ba da yawa kenan
a manoma in ka kasa kashi uku ko kashi ɗaya ma ba za su yi ba shine yasa a baya nake gaya maka cewa muke roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman ma mu a jihar Jigawa da gwamnati ta yi hoɓɓasa ta fito ta taimakawa manoman da suke jihar Jigawa domin ci gaba da aikin su na noman rani domin wani ma da damunar bai damu da ita ba yafi damuwa da noman rani to kuma ga yanda abubuwa suke
me yasa yafi kula da noman rani
abinda yasa yafi wani noman rani yafi son sa wani kuma noman damunar sai kaga ya gagare wani kuma noman rani shi zai je yayi da san irin abubuwan da zai shuka na rani domin ya tallafa wa kansa
kamar an fi samun kuɗi a ranar kina
a ranar rani kware kwa yanzu kaga ana tunanin ai ambaliya da yake bana Allah ya sa su gwamnatocin mu musamman ma mu a Jigawa sun dauki mataki akai to shine ya saka kaga ma hankalin kowa yake kwance amma di yawancin manoman mu da suke jihar Jigawa wanda suke noma a kwari-kwari na shinkafa da masara da sobo da irin siri din nan ba su ba saboda gudun asara ta ambaliya kamar yanda aka yi a shekarun baya
amma kuma ai gashi yanzu kuma hukumomin gwamnatin tarayya suna gargadi cewa an sako wani bangare na tafkin kamar ne ko ina kuma akwai yiwuwar barazana ga wasu sassa na kasar nan
gaskiya ne muna samun wannan labari amma abinda muke roƙon hukuma tunda daman yawancin mu manoman mu kamar mu a jihar Jigawa gaskiya basu shuka shinkafa yadda muna ba da masara gudun wannan asar shine suka jira su ga cewa rani yayi su ga taimakon da gwamnati za ta sake musu saboda matsalan man fetur din nan tunda shi noman rani sai ka bashi ruwa wannan kuma Allah ke yin ikon sa to shine sa
kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an yi girbi amma abincin ma wai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai je ko ina ba kenan menene abin yi
to abin yi ba abin da yafi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su riga tallafa mutane domin fa an kai karhi yanzu fa ina gaya maka a gona fa raba daidai ake yi da barayi a misali nake gaya maka gonakai in kai misali yanzu girbin gero ake dan baka je ba kai girbin nan ka tsaya a kai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta yinwa
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Ali Ndutse da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya ce salam VOA Hausa. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ina kira ga sabon shugaban kasarmu na Niger, ya kamata ya taimaka wa talakawa. Gaskiya talakawa suna cikin matsalar abinci, ya saida musu cikin farashi mai sauki ko kuma ya raba musu kyauta. Da fatan Allah ya sa shugaban namu ya ji wannan kiran nawa. Amin summa amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malam Usaini Dangote Karaso tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salaki Goma ga Annabir Jau. Suka ce salam VOA Hausa, da fatan duk ma'aikatanku sun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Dan Allah yau ma ku ba mu dama mu sake miƙa kumbararmu ga gwamnatin jiharmu ta Yobe da ta wa Allah da annabinsa ta tona mana magudanan ruwa wato Lambatu a nan garinmu na Karasuwa don samun sauƙin wannan matsalar ambaliyar ruwan sama da na kogi da ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya tare da jawo mana asarorin gidaje da shaguna. Da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwar da suka dace. Sako na gaba ya ce salam sashin Hausa. Hakika rahoton da hukumar ƙididdiga a Najeriya ta fitar na cewa rashin aikin yi ya ragu. Hakan ya zo mana da mamaki ganin yadda muke fama da ƙarancin aikin yi a yankunanmu. Amma kwatsam sai ga wannan rahoto, sai dai ba mu san inda suka yi wannan ƙididdigar ba. A birane ne ta tsaya koko har a karkara. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana mafita. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatti da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Computer Mayama suka ce salam VOA Hausa. Muna shawartar hanbararren shugabanmu na Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum da cewa ya daure ya rungumi kaddara akan juyin mulkin da aka yi masa, ma'ana ya yi murabus koma don samun kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a ƙasarmu ta Nijar da kuma kare lafiyar 'yan ƙasar. Sai ya tara a gaba idan da rabonsa zai sake mulkar 'yan Nijar insha Allah, domin an ce gaba ya fi yawa.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. Masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka yi mata taken Idalia za ta jirkice daga ruwan sama mai ƙarfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau Talata. Tun hukumomin jihar ta Florida suke ta aikewa da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankunan gaɓar teku da guguwar za ta ratsa ciki har da birnin Tampa. Yanzu aka saka dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 46. Fadar Kremlin ta ce shugaba Vladimir Putin ba zai halarci jana'izar Yevgeny Prigozhin ba, wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama makon da ya gabata watanni biyu bayan wani bore da ya yi wa dakarun ƙasar. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov bai bayyana inda za a binne shugaban dakarun haya na kamfanin Wagner ba. Amma kamfanin dillancin labarai na Fotanka a ƙasar ta Rasha ya ruwaito cewa mai yiwa a binne Prigozhin mai shekaru 62 a wata makabarta da ke birnin St. Petersburg, wacce a nan ake binne manyan sojojin ƙasar. Shugaban dakarun Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan ya tafi ƙasar Masar a yau Talata don tattaunawa da takwarar aikinsa Abdul Fattah al-Sisi. Wannan ita ce tafiya ta farko da Janar Burhan ya yi zuwa wata ƙasa tun bayan rikicin da ya ɓarke tsakanin dakarun ƙasar da mayakan RSF a watan Afrilu. Wata sanarwa da dakarun Sudan suka fitar ta ce tattaunawa za ta taɓo batun halin da ake ciki a ƙasar ta Sudan da kuma hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A watan Yuli shugaba al-Sisi ya karɓi baƙuncin wani taron ƙolin ƙasashen da ke makwabtaka da Masar, inda aka cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a faɗan na Sudan. A yau Talata aka yi zaman addu'o'i da jimamin mutuwar wasu sojojin Amurka uku da suka rasa rayukansu bayan wani hatsari da jirginsu ya yi yayin wani atisaye a ƙasar Australia.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Julie Ledes Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu David, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.